إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يونوني قوتا مسلمين نعم ديني قوبيو la saka amsa nan ku kalli allan masallaci tunda ku tunda dai ba da shi ake albashi ba shi yasa duk ku kamanta ko nawa ga wata ustaz liman yau nawa ga wata Allah ya kamata mai da albashin mutane da kalandar musulunci to ɗaya ne ko biyu wanda ya daidai da 16 ga watan 11 Hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 a bisa al'ada abinda muka sani yau rana ce da muke karatu a cikin littafin tamamin tawfik fi sirati siddiq duba da uzurruka da suka tattaso ba mu sami karatun ba kusa na ga satuka biyu ko uku kenan yanzu inda halin da muka shiga na rufe gari na kofi dinna ya taimaka kwarai da gaske to amma yace halin da muna rufe Allah mun dauki sarki ya sa mu dace to a yau ma yanayi ba zai ba mu dama mu karatu a littafin kai tsaye ba sai dai maimakon mu zauna haka nan dama koda mun zo karatun littafin abinda zan faɗa a yanzu suna daga cikin abubuwan da nake ga sun zama wajibi akan musamman yan uwa na daliban ilimi mu yawaita magana akan su abubuwa sun faru da dama a wannan tsakani mafi munin cikin su shine batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu suka yi wanda wannan ya fito daga cikin tsatsan tsuran kafirai kuma daga cikin abin takeicin wasu kuma daga cikin marasa tarbiyya a cikin musulmi su ma sun bude kofar fitsara da ta janyo har akai batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan al'amura na zunubai da rashin tarbiyya kullun suna ta ƙara yawa a cikin wannan al'umma to duba da wannan yasa nake gani yana da kyau mu waiwayi wasu abubuwa kaman haka na farkon su shine mu gane cewa mun shiga cikin fitina fa tsundum ko an kula ko ba a kula ba kuma babban abinda ya haifar da wannan fitina mafi girma shine jahiltan al'amarin addini da yawan ƴaƴan musulmi suka yi da kuma rashin baiwa addinin musulunci muhimmancin da ya kamata a bashi ta fuskan karatun shi fahimtar sa aiki da shi da kira zuwa gare shi wannan na daga cikin abin da ya sabbaba a yau muke cikin matsaloli da yawa a cikin rayuwa an kai matakin da wasu daga cikin mutane ma ba su so su siffantu ko a jingina su zuwa ga addinin musulunci wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai haifa ba ba haife shi ba hanya ɗaya tilo da take haɗa mutum da Allah shine hanyar bauta wannan bautan kuma ba a yin sa da jahilci sannan kuma dukkan wanda zai bauta ma Allah ba zai taba cin nasara ba har sai in ya bi hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bauta masa don Allah ya sa sharadin ya shiryar da mutum shine ya biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana cewa wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin, har sai idan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ne sannan fa kuke shiriwa. Babu wani abu da yake kan manzo face isarwa na sako wanda yake mabayyana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikin mutanen da suka fi kowa daraja bayan annabawa, su ne sahabbai. Waɗannan bayin Allah a lokacin da suka rayu babu walwala na jin daɗin rayuwa irin wanda a yau mu muke cikinta. Kuma na tabbatar da cewa ku da kanku za ku yarda cewa ba mun kai su daraja ba ne balle mu fi su daraja da yasa aka yi mu a irin wannan lokaci. To kuma sai ka gane cewa ashe tunda haka ne ba kyale-kyalen duniya ne Allah yake kallo kafin ya daga darajar mutum. Saboda inda kyale-kyalen duniya ake kallo a daga darajar wani, ina muku rantsuwa da Allah da ya rike sama da gaskiya, wallahi da sahabbai sun fi kowa samun more ma duniya fiye da duk wani mutum bayan annabawa. To amma tare da yanayin da suke ciki, mutum ne da aka ga ya rayu daga shi sai gwado guda ɗaya da mayafi a rayuwarsa. Bai da abincin gobe na yau ɗin ma babu tabbaci sai abin da Allah ya yi. Amma duk da haka Allah ya kalle su gaba ɗayansu ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ya ce ya yarda da su. Saboda girmamawa ya ce su ma sun yarda da ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kakku zagan mun sahabbai nan, zaginsu fasikanci ne, duk wanda ya kafarta su shine kafiri. Yace inda ɗayan ku zai samu dutsen Uhud a matsayin zinariya, duk girman dutsen Uhud ka ciyar da shi duka fi sabilillah, ba ma tariya ba, ba ciyarwa tariya ko ta siyasa ba, a'a domin Allah, a inda Allah yake so ka ciyar da dukiyar. Yace to ba za ka yi daidai a matsayi da sahabin da ya ce da rabin mudu ko rabin lokal guda ɗaya na hatsi ko dabino ko wani abu makamancinsu ba, ya fi ka daraja a wurin Allah. Waɗannan mutanen sun samu wannan daraja ne sakamakon limancin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamida, suka ce rabbana wa lakal hamd. Su ne mutanen da Allah ya tsarkake dukiyoyinsu ya yadda a karɓa a yi ma Allah aiki da su don ya yadda da su. Ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah ya amshe su, ya mutunta su, ya girmama su. Saboda ne? Saboda rukunsu da addinin musulunci, saboda gamsuwansu da cewa Allah ya musu kyauta. Duk abin da kake jin za ka nema a duniya na dukiya, duk irin matsayin da kake ji za ka samu a duniya, idan har Allah ya baka addini, ya yi ka a cikin mutane masu addini, ka ji har yanzu kana da rashi a zuciyarka, to ba abin da Allah zai baka ka gode mishi. Saboda an ɗaura ka a hanyar da annabawa suke, kuma wannan hanyar da kake gani zaɓi ce ta Allah. Zaɓi ce Allah yake yi, sai da dace. To tare da haka nan, Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne zamto rahama ga duniya. Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu turo ka ba, ba mu aiko ka ba sai dan ka zamto rahama ne ga duniya baki ɗaya ta da talikai. Kuma tabbas ya zamto duniya ya zama rahama ga duniya, dan ya tadda mutane suna kashe junansu akan kafirci sanadiyar shi, sai Allah ya kubutar da su zuwa ga imani. Ya zamto rahama ga duniya ta yanda shari'o'in al'umman da suka shuɗe suna da tsanani, amma Allah ya zo sauƙaƙa da zinar shi, har Allah yake cewa wa ma ja'ala 'alaykum fid dini min haraj. Allah ya sanya ambatan littafinsa ya zamto mai sauki saboda ɗaukaka darajar mu. Ya ce wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikr fa hal min muddakir, to wannan duk rahama ce ta Allah mu da bamu ganshi ba bamu rayi da shi ba amma ga hasken rahama sa ne ya iso gare mu jahada fillahi haqqo jihadi annab sallallahu alaihi wasallam ya miƙa mafi tsadan abin da ya mallaka a duniya dan ya ga addinin Allah ya tsaya ya ba da dukiyoyin shi har ya rinka kwana da yunwa a gidansa alhalin Allah ya ce da shi wa wajadaka a'ilan fa aghna Allah ya wadata shi amma yayin da ya zauna da yunwa saboda musulmi su koshi ya tsaya gaban wannan al'umma ya jagorance ta da jinin jikinsa ya ba da jininsa an zubar an shekar masa da jini an balla masa haƙora an fasa masa goshi jini na zuba har sai da ya rinka cewa kaifa yuflihu qauman shajju nabiyyan ta ina mutanen da suka yi annabin su rosi za su ci nasara su rabauta duk wannan wahalhalu da ya rinka yi da sadaukarwa ya fayi su ne saboda ni saboda kai saboda shi tuntuni ya samu abin da Bahaushe ke ce ma kakansa ta yanke saka a ina muka fahimci wannan a suratul fatih Allah ta'ala ya ce inna fatahna laka mene fathan mubina lalle mun maka budi budi mabayyani makka mahaifarka ce aka kore ka yau gashi ta dawo karkashinka wannan budi ne wai ko me yasa aka yi mai haka dan ya samu nutsuwa liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbik imma kana da kaikayin damuwa kana ji ko ka saba ma Allah Allah ya ce to mun gafarta ma dan a gafarta ma wa ma ta'akhara idan a gaba ma za kai wani abin da kake ji laifi ne to kai Allah ya yafe ma wa yutimma ni'matahu alayk kuma Allah ya cika ni'imar sa akan ka wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma Allah ya shirye da kai tafarki madaidaiciya wa yansuraka Allahu nasran aziza Allah ya taimake ka taimako wanda yake abin to duk wannan shi ya riga ya samu wannan Allah ya ce zai cika ni'imar sa akan sa zai masa rahama tabbacin shi dan aljanna kai har ma ba shi kansa ba sai da yace duk wanda yaji an kira sallah ya fada irin abinda mai kiran sallah ya fada wurin ayya ala salat da ayya ala falah yace la haula wala quwwata illa billah bayan gama kiran sallah yi salatul ibrahimiyya sannan yace allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammadin alwasilati wal fadila wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta yace wanda yayi wannan illatahu shafa'ati yawmal qiyamah ceto na za ta je mishi kenan bayan ma shi ya tsira wasu za su tsira sanadiyar shi to wannan annabin mai daraja ya ko ƴan uwa musulmi ba mu da wani wanda ya kai shi idan kana jin wani ya maka gata a duniya a mataki na dan adamtaka na rantsa da Allah bai kai gatan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka saboda iyayenka ba sai su shiryar da kai ba za su iya ciyar da kai za su iya rainanka za su iya baka dukiya za su iya maka aure za su iya tara maka tarkacen duniya amma ba sai su baka aljanna ba su isa su nuna lalle ka je aljanna ba sai da yardan Allah to kuma inda Allah kadai ya sa a bi a je aljanna hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to dan haka baka da wani dan adam da ya maka gata a duniya kamar shi a kuma bisa hadisin sa yana cewa man sana alaikum ma'rufan sallallahu alaihi wasallam fakafi'u duk wanda ya aikata muku alkhairi ku saka mishi shi sakayyan alkhairi ko mutun ya fi karfin abu ana yi mishi saboda duk yanda mutum yake in aka kyautata mai yana jin dadi a ranshi ko ya fi karfin abu to annabi sallallahu alaihi wasallam wadancan kwanaki ne cikin ya yaƙe da kwana da yunwa
da koran shi daga mahaifan shi da ciyar da dukiyar shi da zubar masa da jini da aka yi da kashe masa makusanta da aka yi duk fa yayi su ne saboda mu dinnan da ni da ku mu tsira ranar alkiyama. To amma zai zama abin takeici matuka, zai zama abin bacin rai a ce har yau musulmi bai san Annabi sallallahu alaihi wasallam sani ta ilimi da imani, sani ta ilimi da imani. Kana matashi ka taso cikin ƙuruciya, ka san ƴan ƙwallo, ka san darajarsu, ka san sunayensu, su 11 nan har da na zauna a bayan bage duk ka san su. Amma in aka ce ka kawo sunayen iyalan annabinka, manzanka, macecinka, ba za ka iya kawo su ba sai sa baka san su ba, dan ba su dame ka ba, ba su ne damuwarka ba, balle ka san wani irin rayuwa suka yi, ka san nawa ake canza dala a kasuwa, da korona ta shigo ta juya ka san inda kasuwa ta juya yanzu, ka san inda za ka rakito abin da za ka ci, ka zuba ta baki ta fita ta dubura duk ka sani. Amma addininsa bai zama damuwar mu. Wannan shine bala'i na farko da ya samu al'umma, yasa yau ake zage shi, ake ci masa mutunci, ake aibanta shi, kuma wanda wannan gayyata ne zuwa ga fushin Allah ta kai tsaye, gayyata ce mai ƙarfi zuwa ga fushin Allah ta kai tsaye ake jefa al'umma. Amma wani musulmin bai ma san me ake yi. To ƙarƙashin wannan yana da kyau mu gane wani abu na cewa duk lokacin da aka yi ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu abubuwa da ya kamata musulmi su aikata. Mu ba mahaukata ba ne. Allah ta'ala ya musulunci da tsari da ilimi da natsuwa. Musulmi ba mahaukaci ba ne. Allah ya ji kan Mallam Abubakar Mahmud Gumi da aka ce ana zagin shi, wasu suka ce sai mun sun rama mishi. Ya ce idan sun kai zagi kun kai zagi, yaushe an ka gane mai gaskiya? Sun yi zagi kun yi zagi, to waye mai gaskiya yanzu? Zai wahalan gane. To daga cikin abin da ake bukata idan aka yi ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, na farko shine kai ka ƙara ƙanƙama sunnansa, ka ƙanƙama sunnansa na kusa da na nesa, babba da ƙarami. Wal yajidu fikum ghilza, in an ganka a ga sunna, in kai magana a ji sunna, in kai aiki a ga aikin sunna. Wannan ita ce soyayya ta farko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ita ce tukuici ta farko da za ka baiwa wancan wahalan da ya sha sanadiyanka. Abu na biyu shine kai kokarin sanin shi, tarihinsa, waye shi, musamman karanta littafin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, wane ne Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka san shi, duk sanda ka karanta tarihin sai ka ƙara jin gamsuwa a zuciyarka, sai ka ƙara jin ƙaunansa. Da yawa daga cikin matakan da mu muke iya ɗauka idan an samu kai a irin wannan yanayi, tunda ba wannan ne na farko ba, shine akan ce a daina siyan kayansu, ko a daina siyan kayansu, a rinka kaza, a rinka kaza. To wannan shi ma mataki ne, amma fa bai kai matakin dogewa wurin karantar da sunnansa ba, da yin bayanin wane ne shi, faɗa ma duniya waye shi, su san shi. Idan an samu irin wannan, ya fi tasiri fiye da hayaniya, fiye da ruɗu da za a yi ta shiga. Wancan farfaganda ce mai kyau, amma tasirinta bai kai na a koyar da mutane waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku tuna ba shine wanda ke farin duk wanda ya ganshi to ya ganshi amma ko a mafarki ka ganshi gani na gaskiya indai ka cika sharuɗa da siffofinsa da ake faɗi. To me ya janyo da a baya ba a samu irin waɗannan zage-zagen kuma kafin a ɗau lokaci a sake maimaita su? Me yasa a yanzu abin ke yawa? Me yasa abin yanzu ya zama ruwan dare gama duniya? Babban laifin ya taso daga wurinmu ne mu musulmai, domin sai bango ya tsage sannan kadangare ke samun wurin shiga. Laifinmu na farko mun yi watsi da koyarwar shi. Koyarwar shi baya burge mu. Ba mu iya aiki da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rumfunan kasuwarmu. Mu ne mutanen da in mun je siyowa mu saro muke matsawa sai an cika mana yanda muke so. Amma mu idan mun zo siyarwa kuma sai mu ha'inci mu tauye ma'auni. Allah ta'ala kuma ya faɗi mummunan sakamakon masu irin wannan. Dan ya ce wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'ala an-nasi yastawfun. Bani azaba ta tabbata ga masu tauye mudu. Suwaye su? Sai Allah ya fassara su da kanshi. Yace alladhina sune wadanda idza talu 'ala an-nasi idan suka je wurin mutane su za su auno, yastawfun suna nema sai an cika musu. Amma wa idza kaluhum idan su ne za su yi awo, alkain shine abinda za a aula shi ta fuskar adadi, kama a ce lokal biyar, loka bakwai, mudu uku, mudu biyu, in su za su aunar, awwazanuhum ko in abu ne da za a saida shi ta fuskar nauyi a ce kilo biyar, kilo shida, kilo bakwai, yukhsirun sai su tauye mudu. Lokacin da su za su siyo sun matsa a cika musu. A yanzu su da za su siyar sun yi ha'inci. Sai Allah ya ce ala ku saurara ku bani hankalin kore ɗaya, shine ma'anan ala attention. Wai yadhunnu ulaika annahum mab'uthun masu wannan aikin wai suna sanin ku da zan tashe su karo na biyu. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin randa mutane gaba daya za su tashi ga ubangijin talikai. Wai sun manta wannan ranar ne suke wannan zaluntar na kansu? To mu ne waɗannan mutanen a yau, suna zalunci muna yi. Me sai da hatsi ƙasa za a ɗiba a zuba muka cikin tsaba a auna ma da ƙasa saboda dai buhu ya cika. Mahauci mai sai da nama zai tsoma shi a ruwa sai ya suntuma ya sha ruwa sai a yanka maka haɗe da naman da ruwan. Da za ka je gida ka tafasa ko a soya sai ka ce an cuce ka makila, amma amma barnan abin da ka sai kuma ba barna ba ne, cutanka aka yi a waje. Dankali za a sa maka sai dai a zuba marasa kyau ƙanana a ƙasa, fito ma da masu kyau a bokaru ƙasa ka. Man gyaɗa galan a sa shi a ruwan zafi. To abinda ke sa Allah ya taimaki musulmi kaɗai biyayya shi, in dai mutum zai bar ɗa'a wa Allah to Allah zai ƙyale shi da iyawan shi. Kuma duk wanda Allah ya bashi da dabarar shi to wanda ya fi ƙarfi shi zai nasara. In kana da imani to Allah zai tsaya maka, ko an fi ka ƙarfi zai taimake ka. Amma in kuma mutum ya zalunci to za a zo wanda ya fi ƙarfi shi zai nasara. To kuma a duniyance mutanen nan sun riga sun fi mu ƙarfi. Hanya ɗaya da za a fi ƙarfinsu shi ne a koma ma Allah. To kuma musulmin su kansu shari'ar Allah ba burge su take yi ba, ba burge su take yi ba. Wannan matsala ce ƙwarai da gaske. Matsalar mu ta biyu sake ma gidajen mu su lalace, sake ma tarbiyyar gidajen mu. Duk wani mutum da ka gani gida ne mafarinsa, in ya taso a gida mai kyau, to daga nan ake sa ran a samu mutumin kirki. Idan ya taso daga akasin haka, to daga nan kuma ne ake tsammanin a samu akasin mutumin kirki. To wannan ya sa illa na farko da muka yi ma gidajenmu shine shigar da haramun cikinsu. Shigar da haramun cikin gidajenmu yana daga cikin abin da ya rusa gidajenmu. Ba ruwanmu da bambance halal da haram a hanyar neman mu. Mun koma yaki halal yaki haram. To ita kuma wannan haramun din da kuke gani illanta yana da yawa. Mafi girman illanta da take fara yi shine tana hana Allah ya karbi addu'an wanda aka ciyar da shi ba fa wanda ya sa to haram ba ko ya ciyo ta. Shi wanda ka je ka ciyar da ne ko mata ko waye, shi kanshi farko ka toshe mishi kofar a karbi addu'ansa. Ga hadisi nan sananne a cikin arba'in nawawiyya, mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana kewaye Ka'aba kuma ya ce ash'atha akbara, gashinsa ya kura ya murɗe, gashi jikin turfafinsa ya kura saboda wahala da gani ba daga kusa yake ba, ya ciyo tafiya zango mai nisa don ya zo ɗakin Ka'aba ya roƙi Allah. Ya biyo dazuzzukan da kila da namun daji sun ganshi ma da sun cinye shi saboda wahala, kuma ya samu ya iso ɗakin Allah gashi ga Ka'aba. Sannan yana wuri mai tsada wanda Allah ya rantsuwa da shi, wa hadhal baladil amin. To tare da wannan wuyan da ya sha, wahalan da ya sha kadai na iya sa Allah ya karɓi mai addu'a, saboda in musulmi ya shiga tsanani to yana gab da Allah ya biya masa bukatarsa. Dan da kansa yace amman yujibul mudarra idza da'ahu, Allah shi ke amsan addu'an wanda ya matsu in ya roke shi. To kaga matsi alaman buɗi ne insha Allah, hakuri ake bukata kawai. Sannan na biyu, yana wuri mai daraja idan an roƙa Allah baya ruwa yana badawa. Amma duk da wannan halin da yake ciki da wurin da yake mai daraja, sai aka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa anna yustajabu la, to ta ina Allah zai karbi addu'an shi. Ya daga hannu kuma yana roƙon Allah, wanda ko kai dan adam mai tausayi kaga mutum a haka yayi kusa da ka taimake shi, balle Allah da ya fi ka tausayi. To amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ina Allah zai amsa miki. Sahabbai sun yi mamaki, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayanin dalilin rashin karban addu'ansa. Yace mut'amuhu haram, abincin shi haram, wannan mai addu'an ta haram yake cin abinci. Wa mashrabuhu haram, abin da yake sha ma ta haram yake shan shi. To kun ga wannan ayat cewa shi ya jama kanshi ko? To kuma maganar gida muke yi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uziya bil haram, an ciyar da shi da haram, iyayen shi sun ciyar da shi da haram. Kun ga ya bude maganar ta ina Allah zai amsa, dan ya kara karfafa maganar shi, ya kara cewa anna yustajabu la, wai ta ina to Allah ne, ya rufe duk inda Allah zai iya tausaya mishi, shi da kansa ya rufe har rufe mishi. To kun ga wannan hatsari ne ya kwa musu. To yanzu gidajen mu da akwai wannan, kuma na faɗa muku a baya zan sake maimaitawa, Allah bai da alaka da kowa sai ta biyayya. Duk wanda kaga Allah ya amshe shi ya kyautata mai to da'a yayi. Sannan duk yanda mutum ke jin ya isa, in ya saba ma Allah wallahi sai Allah ya saba mishi, sai Allah ya saba mishi, sai Allah ya kaskantar da al'amarinsa, saboda an yi a baya kuma ya kawo shi a Qur'ani dan mu tabbatar haka abin yake. Tarihin Fir'auna da ake baka ai ba Tom and Jerry ake gaya maka ba, police story ba. Kazalika naqussu alayka min anbahi ma qarsabaka wa qad atainaka min ladunna dhikra. Allah ya ce mun baka labarin wanda suka gabata, wanda suka yi da'an nan suka tsira, kai ma ka bi da haka ake tsira. In kana jin ka isa, ai ba za ka kai Fir'auna isa ba. Amma ya Allah ya da al'amarin shi, dan ma Allah ya nuna mana bayan ya faɗa Qur'ani dan mu gani da idan mu ƙara imani da ya halaka Fir'auna yace fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya za mu bar jikinka yana nan dan ƴan bayan ka su ga misali duk wanda zai bi hanyar ka ya bi kuma ya gane inda za mu haɗu wanda zai nemi kariya ya nemi kariya shi ma mu kare shi to wannan halin ko unkulan da gidajen mu suka shiga game da shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da ke jan mana matsaloli a rayuwar mu ta yau kuma wannan matsalan ba matsalan da wani zai gyara maka bane matsalan da dukkan mu zamu gyara mu kanmu ne ba haƙin gwamnati ne ta ce maka ka bi Allah ba gwamnati ba ta ce maka ka bi Allah ba hasali ma sai in tana son wani abu na biyan bukatar ta ne sai ta ce amfani da Allah dan bukatar ta ta biya kila a sa malamai su yi ta wa'azi su yi ta fadakarwa a zauna a tattauna da su a ce su yi kaza su yi kaza su yi kaza su yi kaza amma wai ta danta ta samu ka tsoron Allah to Allahumma ba za mu ce duka ba amma ni dai ban san wannan gwamnati ba kila akwai tunda wasu nagari ne ba a sani ba na mu injiniya da sauki ko mutanen mu ba su gani ai babban matsala injiniya ka san inda illa yake ne Allah ne kadai babbe disappointing dan Adam Allah ne kadai baya yi duk wanda kaga yau ana fantamawa da su a gwamnati a yau to gobe su wulakantattu ne ka rubuta ka aje eh ka rubuta ka aje aya ce an yi a baya kuma za a ci gaba haka za a yi ta yi gwamnati mai ci yanzu wasu yau take sallah yau suke facaka da su ake to gobe kuma azumi za su shiga wasu su ne za su hau wannan darban ni'imar su za su hauta yawmun lak wa yawmun alayk mutanen mu suna da mantuwa injiniya na yadda wallahi kuma babban abin ku rashin sanin Allah shi fa Allah shine wanda bai taba watsar da kai ba fa wallahi Allah bai taba watsar da kai ba in mutum ya ga ya walakanta shi ya walakanta kanshi amma Allah ba zai walakanta shi ba kai laifi ka tuba ya karbe ka bayan ya karbe ka yace na mayar ma laifin ya zama lada mu ci gaba dora ka ci gaba rahama ne shigo 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 haka ba Allah ke mana ba ku karanta suratul furqan daga aya na 60 zuwa su karshe Allah ya ce wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna da Allah ya fara jero bayinsa na kwarai yana siffanta su yace wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar ku ga maganar shirka yace ba su shirka ba su kiran wani ga allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq ba su kashe rai wanda allah yace kar a kashe ta sai daga hakkinta wala yaznun ba su zina allah ya fusata yace wa man yaf'al dhalika yalqa athama yud'af lahu al'adabu yawm al-qiyamah sai mun nika masa azaba ran al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana kuma ya dawwama a cikin azaban yana walakantacce kaskantacce duk da Allah ya gama wannan fushin a karshe sai ya ja layi sai ya ce amma fa ku sani illa man taba duk wancan fushin da zan yi banda wanda ya tuba Allahu akbar yace banda wanda ya tuba wa amana ya gyara imanin shi gyara imani sai da karatu a je makaranta wa amila wa amalan saliha ya tashi aiki aiki mai kyau kaman ka ce Allah me zaka yi mishi ne sai ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat irin waɗannan mutanen sune wanda ni Allah zan musanya mummunan aikin sai koma mai kyau zunubansu na shirkan da suka yi a baya da zinan da kasharan to ni Allah yau na mai da shi lada kuma na ba su kyautar shi ku ji ku kanku sai da kuka yi ajiyan zuciya gashi nan dukan ku kowa ya jinjina abu kaman kenan ana jin nauyin sa sai Allah ya ce kar ku yi mamaki sai ya ce dan kar ku yi mamakin sai ya rufa aya da abin da zai toshe bakin ka ka kasa mamakin yace wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne Allah mai cin kai ma'ana ba zai taba tozarta ka ba amma fa ni anan garin fa akwai zaben da aka yi ina karatu a masallaci kamar haka bayan magariba aka wuce da gawa za a kai ta makabarta da magariba me ya faru ai wani ne zo campaign aka hadu da ƴan daban wani da daban wani shine aka kashe wani ga gawan shi dan za a kai ta kabari ta riyan campaign din wani mai neman gwamna rai ta salwanta wurin ihun sai wani an datse ma wani hannu amma a wannan lokacin kuma muna jin nauyin mu tsaya mai sallah ta minti 10 sai a zagi liman sallan minti 10 zagin liman ake ko a sa malimami suna sallan minti 10 amma dauki mutum a bashi kwaya a bashi wiwi a haukatar da shi shi ya boye ƴaƴan shi a cikin iya condition ya ba su madara ya ba su nama kai an bin da kai an baka kwaya an baka makami ka kashe musulmi kuma ran alkiyama wallahi haka wanda aka zubda majini zai kamo wancan yana salhu rabbi salhu lima qatala Allah tambaye shi me ne mai ya kashe to wannan ba daidai bane yan uwa musu shi Allah baya walakanta mutum Allah bai yi halitta dan ya walakanta dan adam ba yayin dan adam ne zai karrama shi ya mutunta shi da kan shi ya faɗa suratul isra yace walaqad karramna bani adama ko wa hamalnahu fil barri wal bahri wannan karamcin da Allah ya mana wallahi da yamu ba mu san shi ba ba mu tunanin shi ba kuma ba mu gode mishi ba kuma hanyar da Allah ya sa ne ya mana ƙari ita ce godiya wa ista'dana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah ya yi shela ya bada sanarwa duk wanda ya gode Allah ya ce zan kara mishi dan kara mishi yace wanda ya mun butulci kuma azabata tana da tsanani to ni'iman addini shine karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridullahu bihi khairan yufakkihu fid din duk mutumin da Allah ke son sa da alkhairi in dai alkhairi ne in dai abinda a wurin Allah sunan wannan abin a wurin Allah alkhairi to Allah yana fahimtar da mutum addini daga cikin fahimta addini shine a baka ilimin sa kuma kana aiki da shi daga cikin fahimta addini shine ko ba a baka tarin ilimi ba ne kana bin abinda Allah ya ce abinda baka sani ba za ka yi tambaya ka aikata baka shiga gaba sai kai sannan ka tambayi Allah ya za a yi to wannan alkhairi ce mai yawa kuma wallahi ko kun san cewa jin irin waɗannan kalaman su kansu rahama ne a rinka tunatar da kai wannan kadai rahama ne kun san da za ku gane cewa rahama ne ga makabarta ce wasu sun kwanta ba za su iya jin wannan ballanta na su yi aiki da shi in za ka rantsa ba za ka yi kafara ba yau dinnan sai da aka kai wani makabarta ko baka sani ba yau dinnan unguwar nan an fitar da wani zuwa makabarta kila dai bai shafe ka bane yasa baka ji to dama ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iktanil khamsan qabla khamsin ka ci riba abu biyar kafin biyar su zo maka daga ciki ya ce ka ci riba damar da Allah ya baka kafin ya karba daman dan za a karba za a karba in an baka daman kuruciya wata rana sai an musanya maka da tsufa ko kafi ko kaso in an baka dama ta lafiya wallahi wata rana sai an sa cuta jikinka ko kaki ko kaso kuma ba yanda ka iya dole kai in an baka mulki wallahi ko kana rayuwa wata rana sai wani ya mulke ka ba yanda ka iya ko kuma mutuwa ta raba ka da wannan mulkin in an baka dukiya kai ke bayarwa a bika wallahi wata rana mai sauki ne Allah ya sa sai ka bi sannan ka samu har sai ka hada da karaman murya kuma zalika ala Allah bi aziz to in kun kalli rayuwar gaba ɗaya uwa musulmi alkhairin ta kawai shine bin Allah saboda ba wanda ya rufa maka asiri kamar Allah bayan wancan ni'imar da ya ma rufin asiri a rufa maka asiri kai ma a boye Allah yana so Allah subhanahu wataala baya son wani musulmi ma yayi laifi na fasikanci ko wani abu mara kyau sannan a rinka yayata wannan laifin ana yayata ta Allah baya su la yuhibbu Allahu al-jahra bil qawli min as-su Allah bai so a yada mummunan magana ballanta da hoto ballanta da abu Allah baya su annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya miƙe yayin hutuba ya daga murya yake ce ma mutane ya ku wadanda kuka yi imani da bakin ku amma imani bai shiga zuciyanku ba kar ku rinka bin al'auran musulmai kuna tona musu asiri ku sani duk wanda ya bibi al'auran wani musulmi dan ya kunyata shi a duniya to shi Allah ne zai bibi nashi al'auran dan ya kunyata shi yace kuma duk wanda Allah ya bibiye shi to sai ya kunyata shi hatta a cikin gidansa to in ba Allah ba zai ma wannan gata yanzu mutane ma da lalata wasu suke cin abinci akwai wanda fa yana ga in bai raba wani da wani ba shi ba zai samu shiga ba to duk inda zai yi aibar da fitina sai yayi wani da haka yake samun abin da yake so to amma shi Allah ya ce a rufa maka asiri to dan Allah me kuke tsammani idan Allah ya mana wannan ni'imar sai kuma muka ce ba za mu bi abin da yake so ba kai ka san ba za a zauna lafiya in kana so ka gane kushin Allah ka duba kushin hukuma a lokacin da taga za ta rasa abin da take so wa ka taba gani ana kan mulki lami lafiya bai ji wahala ba waye ya ce ya bada mulki ku gaya mun wani mutum daya wanda wai babu wani dalili ba wani dalili ba sai ii ba sadada yace haka da yawan irin shugabannin da muke da su cewa suke ko da kisa ne ku kawo ko da kisa ne ku kawo ba komai to ina ake samun irin wannan to ina ga wanda kuma yake neman aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam mana neman aljanna fa sai an yi da gaske dan yana cewa ala inna sil'ata llahi ghaliya ala inna sil'ata llahi aljanna yace ku saurara ku ji ku bada hankalin ku kanku yaudare kanku ku natsu kar ku ha'inci kanku sil'ata llahi hajar allah commodity na allah hajar allah ku sani ghaliyatun tana da tsada yace ala ku sake natsuwa da kyau ku ji inna tabbas sil'atu llahi hajar allah aljanna ita ce ka samu aljanna ka samu aljanna komai ya zama sauki kuma wannan magana na annabi sallallahu alaihi wasallam fada ai allah ma ya fada ita ko walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladhina jahadu fina wanda suka yi kokari fina a cikin addinin ba a tarin duniya ba kadai a cikin addini a cikin addini dan wani ya fika kudi karka ta da hankalinka kai ma roki Allah ya baka yi kokarinka amma ko baka samu da yawa ba karka damu amma in kaga wanda ya fika addini to ka ta da hankalinka har sai ka kamo shi ko ka shiga gaban shi saboda wannan matakin zuwa wurin Allah ne ba a wasa da shi fafirru ila Allah wa fi dhalika falyatanafasul mutanafis to Allah ta'ala ya nuna mi mu dage har sai an karbe mu har sai an karbe mu wani daga cikin magabata ya wuce zai je masallaci sai ga wata mata dan ta yi mata laifi ta rako shi da gudu ta fike shi ta turo shi ta rufe goba sai yaron ya zauna yana ta kuka yana bata hakuri yana ta kuka yana bata hakuri ta ki budewa ya wuce wasa masallaci ko sanda zai dawo sai ya tarda yaron ya gaji yana bata hakuri ya nace kawai sai ta bude kofa sai ta rungume shi sai ta rufe kofa ta shiga da shi gida shine ya ce ma mutane inda kun dage wurin kwankwasa kofar Allah da neman rahamansa da ya muku abin da yafi na wannan mata amma ba ku dagewa in kaga mun dage naira muke ne in kaga mun dage naira muke ne amma neman lahiranmu to Allahumma kila ban san ko dani ina da rauni bane nake fadin haka amma dai na san iri na suna da yawa dagewa da neman yardan Allah abin yi ne shine abin da sahabbai suka yi sayyidina abubakar rana daya aka yi masa alƙawarin aljanna so 8 fa rana daya aka yi masa alƙawarin aljanna so 8 kafin nan akwai randa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yace da shi yau ka ziyarci mara lafiya ne yace eh wani bai da lafiya na gaishe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ji masu kaɗe ya ce ah yau kai sallar jana'iza ne yace eh wani ne ya rasu manzo Allah ai da ni aka yi jana'izar shi kun ji biyu ko sai na uku suka dai ce kana azumi ne yau yace eh ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina azumi suka kara duwa jima yace kai sadaka ne na hudu kenan yace eh na manzo Allah nayi sadaka tunda ai gaya ma manzo Allah ba riya bane tunda annabi ne wannan ba wannan ne ake magana ba me gayya me aikin ne da kanshi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nayi sadaka sai yace to waɗannan abun hudu Allah ya ce in gaya maka babu mutumin da zai hada su a rana ɗaya face ya zama dan aljanna a ce yau kana azumi na nafila akai rasuwa kaje akai sallah akai jana'iza da kai a ranan bata fadi baka gaida mara lafiya kuma kai sadaka da nassin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya hada wannan dan aljanna ne shi to kuma ka san rago daidai wahala musamman mutuwan nan tunda baka san gaibo ba amma kana yawa azumin nafila zaka dace watar in ba ku satan amsa ni yawanci dama da na hau Facebook da na hau Facebook abinda nake fara nema wani musulmi ne ya rasu umma sa addu'a ni dai hawa na Facebook na farko abinda nake fara dubawa kenan in akwai wani musulmi da ya rasu in roƙa masa gafara saboda ni ma ina so wata rana a yi mu to in naga wannan na Facebook nake fara zuwa in duba musamman wanda na san ƴan unguwar Dosa ne ko ƴan Kaduna in ga ko wani ya sanar da rasuwa in dai ina azumi to zan duba ina ganin an faɗi rasuwa ba a jana'iza ba to zan wuce wurin na ba ku sata amsa ya kamata ku yi mun tukuici injiniya ɗaya daga cikin hanyoyin kenan gaskiya tunda zai wuya wani ya gaya min yawan azumi wata rana zai dace ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske wa alaikum assalam zan ka samu jana'izar shi yayi sosai makuwa sosai makuwa to kun ga wannan shine abin da ake so ga musulmi kuma wallahi ba ku san wani abu ba idan kana da irin waɗannan ɗabi'un ku in Allah ya kaddara ka cikin mawadata a duniya to ba zai barka kai butulcin da zai jawo ma fushinsa ba saboda akwai waɗanda da sun samu ni'ima kuma sai su faɗa ma butulci da sako to amma tun farko zuciyar ne ba a ɗaure ta da ibada yadda ya kamata inda an ɗaure ta yadda ya kamata Allah ba zai barka kai ka shiga irin wancan sauro ba zamiya kowa tana iya ɗaukar shi amma halaka ba za a barka kai halaka ba to haka nan in har kana da irin wannan kuma ba a baka wancan wadatan ba sai a baka inshirahu sadr yalwan kirji baka da shi in an jarabe ka sai kaga an baka hakuri in an baka daidai kuma sai ka ji kadan aka baka amma kana murna kana godiya to ita ma wannan rahama ce ita ma ni'ima ce mai zaman kanta kusan haka ya koyan uwa musulmi ina ganin wannan dama ce da ya kamata a ƙarshe dai mu san duk yadda za mu yi mu samar ma kanmu da tsoron Allah duk yadda za a yi yadda ka san kana neman naira a kasuwa to ka nemi yardar Allah da tsoron Allah fiye da wani a ƙarshe kuma a takaice za ka iya samun tsoron Allah ta hanyoyi da yawa duk abin da Allah yake so a yi in ka yi za ka iya samun jin tsoronsa amma malamai sun keɓance wasu hanyoyi uku daga cikin hanyoyin da ke taimakawa gaya wurin samun tsoron Allah na farko shine luzumtan alqur'ani suka ce koyan karatun shi in baka iya ba ko yawan karanta shi idan ka iya sannan da kokarin sanin me yake cewa tadabburi la'akari da lura da abin da qur'ani yake faɗi sannan suka ce koyar da shi koyar da qur'ani yana dauke kushin Allah yana dauke ma mutum kushin Allah shi yasa mu muke roƙo Allah ko me zamu zama a duniya Allah ka ba mu ni'iman ka amma kar ka dauke mu a hanyar koyarwa mu shiga aji mu koyar da yara qur'ani ko shugabannin kasa muka zama Allah ka sa mu wannan sana'a har mu mutu mu ne muna son ta wallahi inda abin da zai raba mu da wannan sana'a to Allah kar ka hada mu da wannan abu mu mun hakura da shi wallahi ko mun yawan shi a duniya mun hakura to kai wannan ka koyo alqur'ani ka koyar da shi gurbadan iyawa ka faidukum man ta'allama alqur'ani wa 'allama alqur'ani kenan sannan suka ce haddan shi shine abu na hudu kowanne daga cikin hudun nan zai iya baka tsoron Allah to na biyun sa shine suka ce azumi azumin nafila saboda shi kansa na wajibin an wajabta mana ne dan mu samu tsoron Allah ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun to sai na karshen su na ukun suka ce yawan tuna mutuwa, yawan tuna mutuwa. Ka duba ka gani duk wanda kuke sabani da shi ko rashin daidaito sai Allah ya masa rasuwa, sai ka ji jikinka ya mutu fiye da kowa. Akwai da yawan mutanen da aka ga musu mutuwan wanda zaka ga suna kuka, ba kukan mutuwan bane, kukan nadaman rikicin da suka yi ta shi a duniya. Shi yasa dai a duniya ne duk wanda ya ja sake mishi ita, sake mishi ita kayanta, shi ya dauke ta kaya, kyale shi rike Allah, yi hakuri. Kuma wallahi ina gaya muku, yana da kyau an maka abu mara kyau in ba za ka iya hakura ba ka faɗa kuma ka nuna fushinka ba laifi ba ne, ba laifi ba ne. In an yi ma ba daidai ba ka faɗa ma ba daidai ba. In ma wanda za ka bi haƙƙinka ne, Allahumma in maslaha ne ka bi haƙƙinka. Amma dai kar ka yadda ka ƙullaci wani mutum musulmi a zuciyarka, kar ka yadda a kwantar da kai a kabari wai akwai wani musulmi kana ƙullace da shi. A'a, wannan ba ɗabi'ar mu'minai ba ne. Domin su mene a Qur'ani Allah ya faɗa suna roƙon Allah wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mu'mini cewa ke Allah kar ka samu ƙullaci wani a ran. Kuma ko lafiya ta jiki, ayin zuciya ba ta da damuwa ne ake samun shi. Amma in damuwa ya taru ya taru, shi kansa gangan jiki matsala yake samu. Da haka ya koyi uwa musulmi, ina rufe magana na dai da kira gare mu mu ji tsoron Allah, sannan mu mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin mutunta shi ruku da sunnansa, duk inda muke mu musulmai ne kuma mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda zai somu ya somu a haka, wanda zai kimu shi ma bai laifi ba ya kimu saboda wannan madalla. Mu muna gode ma Allah akan wanda ya kimu saboda sunnan ma'aiki, wannan bai dame mu ba, wallahi mu muna son haka, wallahi muna son haka, ba damuwar mu bace. Saboda duk wanda son annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya gare shi bai hada ku da shi ba, to Allah raka taki gona yayi gaba abin shi. Dama ba mu hadin ka bane, dama ba mu hadin ka bane, amma hadin ka bane ba ina maganar mu'amala bane, mu'amala ta kasuwanci wanda ba musulmi ba kada yi shi. Amma rayuwa ta addini a ka tsaya inda Allah da manzansa suke so, wanda zai baka ya baka a haka, wanda zai hana ka ya hana ka a haka, ba wani matsala. Allah ya riga ya siya gaba ɗaya abin da kake yi. Inna Allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. Sannan abu na biyu mu yi karatu, abu na uku mu yi kira zuwa ga abin da Allah ya sanar da mu daidai gwargwado. Kar mu ɗauka kira zuwa ga Allah dole a malamai ne ke, ba dole sai malamai, ba dole sai malamai ba. Allah ya ji kan Malam Muhammad Awwal, Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria, ya ce wani mutum da ya musulunta a America, shi kun san me aikin shi, in ya je sana'ar shi ya gama ya zo koyi karatun addini, kawai sai je bakin hanya sai ya ɗauki mic irin wannan na masu sai da maganin nan, kawai sai ya rinka ce mutane ku zo ku musulunta, ku zo ku musulunta. Wasu su zo su ɗauke shi hoto, wasu ba shi takarda ya ɗan musu sainin su wuce, wasu su yi mai dariya su wuce. To naci dan ban kuturu da ya dinga yi, sai dai mutane suka ɗauka ko hauka yake, sai wani ya zo ce to na zo musulunta, sai ce biyo ni. Wallahi sai kai ka masallaci har ofis din liman, in yi maliman sallama sai ce maliman ga wani na so ya musulunta a musuluntar da shi, in ka zauna shi sai fita ya tafiya shi, ka musulunta ba ka musulunta ba shi dai ya gama na shi, sai ya koma bakin hanya ku zo ku musulunta, ku zo ku musulunta. Wallahi wannan ya fi da yawa daga cikin malakai. Wasu su musulunta, wasu ba su musulunta, da yawa kuma sun musulunta sanadiyyar shi, da yawa sun musulunta sanadiyyar shi. Kun ga shi iya gudun wanda zai iya ke, iya abinda zai iya kenan. Kuma wallahi ina muku rantsuwa da Allah, kar ku yi mamaki ran alkiyama ku gan shi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda aikin da aka turo manzanni su yi kenan, kuma shi iya ikon da zai iya kenan. Da an ba shi fiye da haka, da yayi fiye da haka, shi kenan ya gama nashi. Saura kuma ya jira ya ga rahamar Allah inda za ta gudana. Yan uwa musulmi na ga ya kamata ya takaita nan, na tsawaita kwarai. Insha Allahu ta'ala za mu amfani da wannan gaban mu sanar da daura da za mu fara ranar Asabar insha Allah. Liman za Asabar insha Allah a nan, za mu yi dauran littafi ne za mu karanta a cikin kwana uku. Littafin shafinsa yana ga 34 ne, bai da yawa. za mu yi bayan magrib insha Allah sunan littafin min wasaya salaf lishabab daga cikin wasiyoyin da magabata na kwarai sahabbai da wanda suka biyo bayan su suka yi ma matasa wasiya littafi yana da in yazo dai zai tallata kanshi kawai a takaice ina ganin muna bukatar shi kwarai da gaske a irin lokacin da muke ciki kuma zai magance mana damuwoyin mu da dama in Allah ya da mu yi shi ranan asabar da lahadi da dalitini bi idnillah ina ga akwai littafi a wurin ku ko wanda suke san littafin sai su tafi su malam Umar Allah ya yarda na'am to bayan ku yi magana da su yana wurin su to ban sani ba su su dare wani ne ko ko ce to insha Allah ranan laraba ranan asabar za mu fara yi wannan littafin ni da yanda na dauke shi paracetamol din zamanin da muke ciki ne in kana da wani damuwa a ranka wannan littafin zai cire maka su saboda alhamdulillah gaskiya Allah saka ma malamin da ya da alkhairi insha Allah ran asabar da lahadi da litini za mu kokarin ganin mun yi sha wadannan kwanakin insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh